jagora a zaman karrakin zaben shugaban kasa na shekarar 2023 da ake yi a cikin babbar kotun daukar kara ta Najeriya dake birnin Abuja. Mai shari'a Haruna Saman Tsammani shine ya zartar da hukuncin yin watsi da karar da jam'iyyar Action Alliance ta shigar a gaban ta biyo bayan bukatar neman janye karar da lauya mai wakiltar jam'iyyar ya gabatar a gaban kotun a yau Litinin. Barista Dauda Abdul Malik Usman na ɗaya daga cikin lauyoyi da suka wakilci jam'iyyar Action Alliance a gaban kotu inda yace
actually abu ne sai muka file wannan petition. Mun zo ne saboda kotu ta yi magana akan court orders inda INEC ba ta yi obeying ba. Akwai wasu kararraki da ake kira kararrakin kafin zabe, so mun approach Federal High Court on two occasions. Federal High Court ta gaya ma INEC cewa ga asalin shugaban jami'a da ya kamata su yi aiki da, kuma ba su yi aiki da shi ba. Ya tura musu sunayen ƴan takarar shi, kuma ba su yi upload sunayen takarar ba. Sai muka ce tunda haka nan ai ka ga yanzu na INEC ita ma establishment na kotu, kuma din haka ya kamata su bi umurnin kotu. Kukan da muke da su kenan shine muka yi approaching wannan kotun da shi. Mu daga farko ya zama dole mu sa sunan Bola Ahmed Tinubu a cikin wanda zamu kai kara ne. In ba ka ba taba daga farko mun ce shi ba wai ko bai ci zabe bane, mu mun ce abubuwan da ya kamata a bi ayi zabe da shi ba bi su ayi zabe da shi. Kuma yanzu mun duba mun ce to kowa dai yanzu nan dan kasa ne, kuma abin da ya kamata dan kasa da ya kamata yi shine ce shi ma yayi kokari cikin ginin wanga kasar Najeriya. Shine muka ce to ba dama mun janye karamu. So mun duba cewa ko wasu abubuwan da ya kamata a bari ko su tafi, abin da samu gaje wannan karin kenan.
Daga bisani bayan amincewar dukkan waɗanda ake karar su a gaban kotu da buƙatar jam'iyyar AA din da suka hada da INEC, jam'iyyar APC da dai sauransu, me shari'a tsammani ya zartar da hukuncin yin watsi da karar jam'iyyar Action Alliance gaba daya. Kazalika mai shari'a tsammani da sauran mambobin tawagarsa a wannan aikin sun saurari bayanai daga bakin masu shigar da kara na biyu da na uku, wato jam'iyyar APP da Labour, inda ake karar jam'iyyar APC zababban shugaban kasa da mataimakinsa, hukumar INEC da dai sauransu. Daga bisani aka dage zaman sauraron bayanan share fage akan shari'ar zuwa ranar Laraba 10 ga watan Mayu da muke ciki, kamar yadda jagoran lauyoyin da ke kara INEC AB Ma'amud yayi bayani.
To a cikin tsarin kotu kafin a fara shari'a ita kanta akan zauna don dudduba yadda za a yi tsare-tsare don tafiyar da shari'a kanta cikin sauri da kuma ba tare da ɓata lokaci ba. To yau abin da ake shi ne duba duk takardun da suke gaban kotu, sannan da shirye-shiryen da lawyoyi suke gabatar don tafiyar da shari'a yadda ya kamata, shi ne abin da muka yi yau. Yanzu za mu ci gaba gobe da GB har zuwa gata. Za a dawo kotu don a dudduba a ga me ake ciki, sannan kuma ya za a ci gaba da shirye-shiryen fara shari'a ta kanta, amma ba mu zo kan wannan gaɓuɓɓa tukuna.
Shi ma jigo a jam'iyyar Labour Party Dr. Yunus Atanko ya ce
alhamdulillah dai zaman kotun mu mun ga cewar su alƙalan sun zauna suna bin diddigin abubuwan salin-salin, to kuma ya nuna mana cewar kamar insha Allah za mu samu biyan bukata, ko kuma 'yan Najeriya za su samu biyan bukata, domin murƙila za a yi muhawara kuma ya tabbatacciya wanda kowa zai gamsu. A'a, bari yin bayani. Ita jam'iyyar da ta janye karata, na farko suna da matsaloli tsakanin su, jam'iyya ce da suke da matsaloli kamar ciyaman guda biyu. To ciyaman din na farko wanda ya tsaye da dan takara shi ya zo kotu, wa'ensu ne suka kawo nasu takaddamin a kotu, sai shi yasa shi wancan ciyaman din wanda yake da umarnin ita hukumar zabe yace bai yadda ba, kuma bai san wa'ancan ba, shi yasa su suka janye wannan shari'ar ta su. Dama can ta farko dama ba su da umarnin sa wannan shari'ar na farko. To wannan bai shafe mu ba, mun samu ma karfin gwiwa ne domin mun lura cewa dama can wa'annan an aiko su ne don su zo su kawo mana katsalandan a cikin shari'ar da muke yi.
Dukan jagororin lauyoyin waɗanda al'amarin da ke gaban kotun ya shafa dai sun sha alwashin baiwa kotu goyon bayan da ya kamata don gaggauta aikin sauraron kararrakin da kuma zartar da hukunci daidai da doka. A yanzu dai ba a saurari ba sun share fage a cikin kararrakin da jam'iyyar PDP da APM suka shigar da ke mataki na 4 da 5 a gobe Talata 9 ga watan Mayu da muke ciki. Lima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.